بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي أتمنى أن الله تعالى وندي قال سادة ما يو شاتفوس ga watan Ramadan hijira 1446 wanda ya daidai da 18 ga watan March miladiya 2025. A wannan masallaci mai albarka da muke haduwa don gudanar da tafsiri na Al-Qur'ani mai girma a dare ran wannan wata mai albarka na Ramadan, muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu lada, Allah ya karba mana, Allah Ubangiji ya karbi sallolinmu da addu'o'inmu da azuminmu da sadakokinmu da dukkanin ayyukanmu na kirki. Haka nan muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta wa mahaifanmu, ya ji kansu, ya yafe musu, ya sanya aljanna ta zama makomarsu. Waɗanda ba su da lafiya cikinsu kuma muna roƙon Allah Ubangiji ya ba su lafiya, waɗanda suke da lafiyarsu a cikinsu kuma Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya da sa suka da imani. Sannan akwai waɗanda suke da buƙatu, Allah Ubangiji ya biya musu buƙatunsu. Duk wanda yake da buƙata tasa ta kansa ko ta ɗan uwansa ko mahaifinsa ko ɗansa ko mijinta ko matarsa, Allah Ubangiji ya biya wa kowa buƙatarsa ta alkhairi. Amin. Sannan muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta, ya kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a, ya ba mu ikon kauce musu. To, wataƙila saboda an kusa yin tahajjudi, gobe za a fara tahajjudi, na ga tambayoyi a kan tahajjudi. Na farko, wannan yana tambaya ne dangane da matarsa da ta haihu. Wato, matarsa ce ta haihu, shi ne yake tambaya dangane da azuminta. Ya za a yi dangane da azuminta? To, kagare tun da ta haihu ba yadda za a yi ta yi azumi. Ko? Yawwa, ko ba jinin biki wannan wahalar da ta sha ta haihuwa, ai kaga akwai wahala kuma ka ce mata ta ci gaba da azumi. To, amma dai abinda malamai suke faɗa a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara, ya Allah ya ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ga waɗanda in sun yi za su sha wahala, Allah ta'ala ya ce to su ciyar da miskini, fidyatun ta'amu miskin, su ciyar da abinci da miskinai, shi ne fidya, ciyarwa. To, malamai sun faɗi su wane ne za su ciyar. Na farko, tsoho, akwai tsaffi waɗanda wato sun tsufa da yawa, wannan ba zai yi ka ce da su su yi azumi ba, da tsohuwa. To, waɗannan ba ma magana wani azumi, kawai ciyar musu da. To, sannan na uku, akwai wanda yake rashin lafiyar da ba a tsammanin zai warke, ba a da tsammanin kwata-kwata zai warke. Idan kana da rashin lafiya ko kina da rashin lafiya, akwai da yawa daga cikin mata ulcer su ba ta tashi sai azumi ya zo. To in dai kina tsammanin wannan ulcer take za ta warke, to shikenan ko dai da baki azumi ba, to ramawa zaki. Ran da duk kika samu sauki zaki rama ko na shekara nawa. Amma in an tabbatar da cewa ba za a samu sauki ba, to shikenan wannan rashin lafiyar ita ce ake ciyarwa. Rashin lafiyar da ba a tsammanin sauki a cikinta kwata-kwata. Mun fahimci wannan? To sannan na hudu shine wanda take da ciki. Amma wanda take da cikin, wanda azumi zai sa da ita da abin da ke cikin nata su galabaita. Mun fahimci wannan? Idan tana da ciki amma za ta iya azuminta da ita da abin da ke cikin ba za su galabaita ba, to afzal shi ne ta yi azumi. Mun gane ko? Yawa iyayenmu duk suna azumi kuma suna da ciki. Mun fahimci wannan? Ba sa wani aji azumi. Da haka da cikinsu kuma suna azumi a wancan lokacin. To amma yanzu saboda mutane sun ragwance, matan su kansu sun ragwance, sai ga dan abin da bai kai ya kawo ba sai a ce kawai aji azumi. To in kin san cewa zaki kina da juna amma kuma zaki iya yin azumin ki lafiya lau, dama fa duk wanda zai yi azumi, da ku mata da mu maza duka mu, duk wanda zai yi azumi ba zai ji daɗi ba. Yawa ba wani magana jin daɗi a azumi. Yawa juriya ce da kuma bin Allah subhanahu wataala da neman Allah Ubangiji ya bada laka. Amma yunwa duka sunanta yunwa, a gurin namiji da gurin mace, da wanda yake da take da ciki da wanda ba ta da ciki, duka sunan azumi azumi. Amma in an san cewa azumin nan zai iya cutar da ita, ko ya cutar da abin da ke cikinta, ko ya cutar da su duka, to malamai suka ce ita ma wannan sai ta ciyar. Mun fahimta? Amma idan ba zai cutar da ita ba, ba zai cutar da abin da ke cikinta ba, to ta yi azuminta shi ne al'asir, shi ne asali, shi ne babban abin da aka ce. Mun gane wannan? To sannan sai mai shayarwa kuma? Mai shayarwa ita ma haka. Idan ya zamana za ta iya azuminta, kuma sannan za a samu isasshen nonon da yaron zai sha, ba tare da nonon ya ɗauke ba saboda babu abinci ko zafi ko yunwa da sauransu, to ita ma sai ta yi azuminta. Tana azuminta kuma tana shayar da jaririnta. Wannan shi ne abin da ya fi dacewa. To amma idan in ta yi azumi kuma ruwan nonon zai kafe, ba za a samu isasshen nonon da yaron zai sha ba, wanda wannan rashin nonon kuma zai iya haifar da matsala da shi yaron, to sai ta yi haƙuri, sai ta sha azumi, ta shayar da yaronta, sai ta ciyar. Mun gane? To waɗannan da muka ji, da tsoho, da tsohuwa, da wanda yake da rashin lafiyar da ba a tsammanin tashi, da mai ciki, da sifar da na faɗa, da mai shayarwa, da sifar da na faɗa, su ne aka yarda shari'a ta yarda su ajiye azumi sai su ciyar. Mun gane? Duk wanda bai shiga cikin wannan biyar ɗin ba, ko da an ce da shi ya ajiye azumi, to ba ciyarwa zai, ramawa zai. Mun fahimci wannan? Ramawa zai. Saboda haka yanzu matarka da ta haihu, Allah Ubangiji ya raya, sannan idan ta zubar da wanka ke, kuma watakila kafin ta zubar da wanka ma yi azumi ya ƙare. Ko? Kafin ta zubar da wanka azumi ya ƙare. Sai zai so kace a ce ta ciyar ko? Shi ne dai gaskiya. Sai shi kenan ta ciyar. Insha Allah. Inda dai ne ta riga ta haihu. To sai kuma maganganu dangane da tarawihi da kuma tahajjud. Wannan tambayoyin duka su guda, sauran tambayoyin duk suna ta magana ne akan tarawihi da tahajjud. Wannan yayi magana akan akwai wasu waɗanda suke yin witri guda biyu, wannan kuskure ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la witrani fi layl, ba a witri biyu a dare, ba a yi kwata-kwata. Sannan akwai wasu waɗanda suka ɗauki wata magana da ake raba ta zuwa ga Abdullahi ɗan Umar, cewa mutum zai iya yin witri kuma in ya tashi sai ya raka'a ɗaya, in ya yi raka'a ɗaya kenan sai ya haɗa da wancan witrin da ya yi, wancan ɗayar kaga sun zama shafa'i kenan, sannan wai sai ya yi sallolinsa kuma in ya gama sai ya yi wani wutar. To wannan maganan ma
ba ba ta ma da karfin da za a jingira ta kai tsaye zuwa ga Abdullahi dan Umar. Kuma in ka kalli yadda surar abin yake zaka ga kusakure ne tankwas a cikin ta. Idan kai wuturi kai raka daya ba ba banda wuturi babu wata sallah da ake wa Allah ta'ala kwaya daya raka daya. To kai kai daya kuma ka je kai baccinka ka tashi ka sake yin wata daya. Mun fahimta? Sannan kai sallolinka ka sake yin wata daya. Kaga kai ba ma wuturi bi kai a dare ba. Wuturi uku ba kai. Annabi kuma ya hana bi ma. Kai yanzu ka karo har uku. Mun fahimta wannan? Sannan ai waccan sallah ce daban ka riga kai sallama. Kai mata tahiyya da komai kai sallama. Sannan wannan ita kuma ita ma ka zo ka tada ta ita daya. Ita ma ka mata tahiyya ka mata sallama har ila. Wannan wani irin wutarin ibada ce? Sau da ka babu wannan magana gaskiyar magana babu wuturi biyu a cikin dare. Mu abinda muka tattauna a za masallaci na shine akwai hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da yace duk wanda yayi sallah tare da liman har zuwa lokacin da liman ya gama sallah hatta yansarifa al-imam haka nassin hadisin yace to Allah ta'ala zai rubuta masa ladan ya fara yin sallah. To da fadin hatta yansarifa al-imam ana nufin halliman yayi sallama ya gama sallah a masallaci. Wasu a can baya da dadewa su sun dauka hatta yansarifa al-imam shine in an yi sallar an kare har sai liman ya tashi ya fita daga masallaci sannan kowa zai fita daga masallaci wanda ba haka hadisin yake nunawa. Abinda ake nufi shine har liman ya gama sallarsa tsaf. To ya dace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muslimuna ala shurutihim. Musulmai suna iya yin sharadi su tsara wa kansu doka wadda za su tafi da ita a kanta. Don haka mu dai a masallacinmu yanzu ba za mu yi wuturi ba idan muka zo yin tarawih. Za mu yi raka'a goma sai mu sallama. Har liman kowa sai ya tashi. Wanda zai je gida ya wuturin sai ya je gida ya wuturin sa. Wanda ba zai tahajjudi ba kenan. Tunda mu a masallacinmu za a yi tahajjudi. Mun fahimta? To duk wanda zai yi tahajjudi wanda muka yi sallah tare da shi kaga an gama sallah ya samu ladan da ke cikin wancan hadisin sannan kuma yana da dama tunda bai rufe sallarsa ba zai zo yi tahajjudi sai ya wuturi a can karshe shikenan magana ta wuce. Wanda kuma ba zai tahajjudi ba sai ya wuturin sa a masallaci ko in ya koma gida ya wuturin sa wannan da ya rage nasa. Dama shi wuturi kullun ne ake ba sai a cikin Ramadana ake. Mun fahimta? So idan masallaci ba a yin tahajjudi kaga su ba su da wannan matsala. Yanzu matsalar ta shafi su waye za su yi tahajjudi a masallacin. Mun fahimta? Kaga sai su nemi masallacin da ake yin tahajjudi sai su je can in suna da wannan tsarin. In sun fahimci wannan abin da na faɗa kaga shikenan sai su yi abu. Amma idan aka ce an yi raka lokacin da liman ya tashi zai yi wuturi sai kai kuma ka fita daga masallaci kaga ka saba wancan hadisin da aka yi maka. Liman bai gama sallah ba kai ka gama taka ka tashi ka fita. Kuma in ka ce ba za ka yi dabara ba za ka fita ba amma dai ba za ka bi su ba kana cikin masallacin har yanzu yayi baka samu abin da ake bukata. Mun fahimci wannan? So nassoshin ya kamata mu rika kallo muna masu fadada tunanin mu akan su. Mun fahimci wannan? Yawa, an muna kallon nassoshin wato mu daina kallon nassoshin Alkur'ani da Sunna a hukumce mu rika kallon su da fadi sosai. Haka zai taimaka mana kwarai da gaske wajen fahimtar addini din. So ni a tunani na kenan wannan shine fahimta ta. Mun gane? Yawa. Duk wanda amma idan mutum ya yi masallacin da yake su ba za su dauki wannan ra'ayin ba. To shikenan. Sai ga yadda zai ko dai ya bi su su yi wuturi amma ya sani fa in yi zo ta hajjudi ba zai wuturi ba. Okay, bayan an yi sallama sai ka tashi kai baka yi niyyar wuturi ba? To duk ɗaya ne da ya yi yanzu. Duk ana nan. Kaga sallaka ba ta liman mace ke. Sallaka da wata liman nawa. Wallahu a'lam. Muna karatu cikin suratul Dukhan insha Allah. Taliya. Suwa 'yan taliya. okay maganar malam magana da muka yi ko to Allah ta mugode muna karatu cikin suratu ad-duhan insha Allah zamu tashi aya ta uku inna anzalallahu fi lailatin mubaraka inna kunna mursalin ba munzili insha Allah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم
نعم الله سبحانه وتعالى يأتي إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين من تتولى أكم ونا فيها يفرق كل أمر حكيم شما ونمت التونات أمرا من عندنا واتو ونا الأمرين دقا وجم ونا أمرا أنا نفهم فسلتاوا دلباوا من عندنا دقا وجم إنا كنا مرسلين للمو ما سأيك من ذنيني زوا قباي رحمة من ربك دليل ديسا أكي أيكا جام أيكا من ذني إن الله سبحانه وتعالى درس زم رحمة من ربك درس زم رحمة تشيدك أبنجزنك إنه هو السميع العليم للشي الله تعالى نجيني كما سنما سليم أمرا من عندنا وأن كارشا مغنانينا نواتشم آية دمكتتو ناجية فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا يفرق كل أمر حكيم to kuma amran min indina wato a wannan dalilin muke lallabe kowane al'amari cikin hikima da kwarewa da gwanancewa to wannan lallabewa ce daga gare mu daga Allah subhanahu wataala sai ce inna kunna mursalin sai zama wannan kuma wata magana ce aka shiga daba lalle mu za mu masu aiko manzanni ne wato lalle mu za mu aika manzanni zuwa ga dukkanin al'umma إنا كنا مرسلين رحمة من عندك من ربك دون أي كمان زنين يزم رحمة جنكي دقا أبنج جنكا تو شي من زن الله صلى الله تعالى عليه وسلم رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالم الله يتبع ما أيكيك بسيدنك زم رحمة قدك ننتالكي wato annabi sallallahu alaihi wasallama rahmani anan Allah ubangiji ya ce lalle mu ne masu aika manzanni mursalin inna kunna mursalina lalle mu za mun kasance masu aika manzanni domin aika manzan ya zama rahmatan min rabbika aika manzan ya zama rahama ne zuwa ubangijinka ashe dukkanin al'ummar da Allah ta'ala ya tura musu manzo to zuwan manzan rahama ne zuwa gare su sai dai su su dauki abin ba haka ba su dauke shi wani abu daban amma da shi Allah ta'ala in ya tura manzo to wannan tura manzan da yayi rahama ce zuwa ga wannan al'umma din akan haka ne ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wani guri Allah ta'ala ya faɗa mana cewa ba mu aika ka ba sace dan ka zama rahama lil alamin ga dukkanin talibai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama rahama ne ga dukkanin kowa mun fahimci wannan wato hatta mushrikai annabi sallallahu alaihi wasallama rahama ne zuwa gare su haka dukkanin halittar da ka sani annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance rahama dangane da wannan halittar wato rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam babu inda bata shiga ba da waɗanda suka yarda da shi da waɗanda ba su yarda da shi ba da waɗanda suka yi imani da shi da waɗanda suka ƙaryata shi duka dai annabi sallallahu alaihi wa sallama rahama ce zuwa gare shi mun fahimci wannan annabi Allah ta'ala yace ma kana Allah yu'azzibuhum wa anta fihim ama kana Allah yu'azzibuhum wa hum yastaghfirun. Allah ta'ala ba zai taba azabtar da wannan al'ummar ba matukar dai kana cikin su, wato yadda aka halakar da mutanen annabi Nuh da Adawa da Samudawa da mutanen annabi Salih da mutanen annabi Shu'aib, aka halakar da su, wasu an halakar da su da ruwa, wasu da iska, wasu da tsawa. To wannan al'ummar annabi Allah ta'ala ya ce ba zai halakar da ita irin wannan halakarwar ba, ba dan ba zai iya ba, ba kuma dan ba shi da rindinnan da za su zo su yi wannan aikin ba, sai dai dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin al'umma. Kaga wannan ba karamar rahama ba ce. Sannan kana iya cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, to sai Allah ya ce kuma Allah ba zai azabtar da wannan al'ummar ba, matukar akwai masu cewa astaghfirullah a cikin wannan al'umma. To waye ya zo da astaghfirullah? Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga dai har yanzu dai a cikin rahamar da ta saki. Mun fahimci wannan? Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya koya mana yadda ya sanar da mu waye Allah subhanahu wataala. Babu rahamar da ta kai ka san wanda ya halice ka, kuma shi ya koya mana yadda za ka bauta wa Allah subhanahu wataala. Babu rahamar da ta kai bayan ka san Allah ta'ala kuma ka san yadda za ka bauta ta. Shi ne ya nuna mana dukkanin rayuwar da muke ciki a yanzu duka zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ya zo mana da ita. Ka yadda da kaddara, shi ya sa rayuwarka take tafiya ga jarumta, ga tsayawa tsayin daka, saboda ka yadda da kaddara. Kuma duk abin da ya same ka baka damuwa, domin kana ɗauka cewa ma asabaka lam yakun liyukhthiwaka wa ma akhtaaka lam yakun liyusibaka. Ka san wannan, baka damuwa. Amma idan ka samu wadanda ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba, to zaka samu su kuma ba sa cikin wannan rahama. Mun fahimci wannan? Zaka samu ba sai dai da kaddara. Kullum ina ba mu labarin wani mutum da ya zauna a shagon nan, shine last nake jin wanda ya zauna a shagon, ba malamin Niru ba, akwai wani oga da ya zauna a wannan masallaci. Oga ne kun gano shi ko? To ya zo gani, ka san kuma gani kowa ma zuwa yake, har aljanu ma zuwa suke. To shine wasu suka zo suka same shi suka masa walawala, suka kwashe mar kuɗi. Shi yana ciki yana ciniki nan suka kwashe kuɗin gaba ɗaya. Da ya fito ya rika ihu yana buga kansa a jikin katakon barandar. Tun daga nan dai ya tashi ma daga gargayen ruwa. Ina jin ya bar garin ma. To kun ga da musulmi ne, ai ba zai haka ba. Mun fahimta? Ba zai haka ba, zai ɗauka wannan, ko zai ɗauka laifinsa ne. Yanzu ya kamata ya ɗauki mataki na nan gaba ta yadda an koya masa kenan. To shi yasa ana ba mu labari, in ka je kudancin ƙasar nan sai ka ga akan naira 50 sai a yi faɗa kamar za a yi kisan kai. Amma mu a nan gurin idan ka gama mutum zai bata ma lokaci wajen na lalimo maka canji sai ka ta kawai kamar masu. Mun fahimta? To sai in ka kalli rayuwar mu sai ka ga ina ne aka fi zaman lafiya da girmama mutane da sauransu, sai ka ga nan ɗin shi ne yafi zaman lafiya. Don wannan rahamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ita. So ma kiyaye salatu wassalam, Allah ta'ala ya tabbatar da cewa shi ɗin rahama ne. Kuma rahama ce daga wajen Ubangijinka. Dama a baya mun tattauna a mafi yawan lokuta idan Allah ta'ala ya magana rahama yana nufin annabta ko manzanci. Mun fahimta? Kun ga kamar Khadir a cikin suratul Kahfi Allah ya faɗa wa allamnahu min ladunna ilma. Ya sauna rahmatan abdan min indila
wa atainahu min ladunna ilma nabi isa ne ake ce rahama,
ba ita ba. Dai da kaji rahama ga can annabi isa ya magana rahama ko? To ana nufin annabta gaskiyar magana. Saboda haka a nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai aiko manzanni don wannan zuwan manzannin ya zama rahama daga wajen Ubangijinsa Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu huwa samiul alim, kuma lalle shi Allah Ubangijin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Ubangijinmu gaba daya sami'un mai ji ne, sannan alimun kuma masani wato Allah ta'ala yana jin dukkanin abin da Quraishawa suke faɗa akan Ma'ikiya alayhi salatu wassalam sannan masani ne yana sanar da dukkanin halin da wato Quraishawa suke ciki na kokarin ci ya wato halaka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ko kace Allah ubangiji sami'un yana jin hali na kunci da takura da al'umma suke ciki kafin zuwan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam domin lokaci ne da aka yi zalunci an dora shi akan zalunci abinda bature yake cewa jungle justice a irin wannan lokaci haka suka rayu wanda yake da karfi kawai shi ne zai yi wanda ya ga dama an rayu a lokacin da ake kashe ƴaƴa mata an rayu a lokacin da kowa zai iya kashe kowa mun fahimci wannan to kaga zuwan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya zama rahama domin ya daidaita wannan alama to Allah ta'ala ya san halin da dukkanin kabilun larabawa suke ciki kafin zuwan Ma'ikiya alaihi salatu wassalam kuma waɗanda suke da rauni a wannan lokacin yana jin irin kukan da suke yi na irin matsin da suke ciki kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa da Ma'ikiya alaihi salatu wassalam yazo zaka ga ai masu raunin su suka fi karɓar kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don shi ne zai fitar da su daga cikin halin da suke ciki innahu huwa sami'ul alim lalle Allah ta'ala mai ji ne kuma sannan masani ne mai ilimi na'am
رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون
Allah ta'ala ya ce rabbis samawati wal ard Allah ubangijin nan naka da ya ce rahmatan min rabbika innahu huwas sami'ul alim shine rabbis samawati wal ard shine ubangijin sammai da kasa kuma bainahuma kuma shine ubangijin abin da ke tsakanin sammai da kasa din in kuntum muqirina in dai za ku sakankance wato da za ku sakankance da kun bi Allah ubangiji wanda shine ubangijin sammai da kasa kuma shine ubangijin abin da ke tsakanin sammai da kasa idan an ce rabbu mun sha faɗa cewa malamai sun ce rabbu shine wanda ya cika sifofi guda uku al-khalqu wal-mulku wat-tadbir shine ya halitta babu abin da Allah ta'ala ba shi ya halicce shi ba da abin da ka gani Allah ubangiji ne ya halicce shi ko halitta ta kai tsaye ko kuma halitta ba ta kai tsaye ba amma dai duk abin da ka gani Allah subhanahu wataala ne ya halicce shi ko dai Allah ubangiji ya halicci abin kamar yadda ya halicci annabi Isa inna masala Isa inda Allah kamar masala Adam kamar yadda Allah ta'ala ya halicci duniya kamar yadda Allah ubangiji ya halicci sauran duniyoyi da duwatsu da sauransu to wannan ita ce halitta ta kai tsaye direct halitta ko kuma ta zama ba ta kai tsaye ba indirect halitta Allah ta'ala ya halicci wanda zai yi sababin zuwan wani abu sannan kuma a ɗauki abubuwan da Allah ta'ala ya halitta a yi amfani da su wajen samar da wasu abubuwa idan muka ɗauki masallacin da muke ciki za mu iya cewa za mu ce halittar Allah ne amma ba Allah bane ya halicce shi kai tsaye shi ya halicci mutanen da suka yi tunanin a yi wannan masallacin sannan da simintin da karafunan da komai kuma duk halittar Allah ne ita aka dauka aka sarrafa kuma aka samar da masallaci kuma dama Allah ta'ala ya riga ya kaddara cewa za a samar da masallaci mun fahimci wannan to sannan mulkin Allah komai da ka gani mulkin Allah ta'ala ne da hu mulku samawati wal ard shine mai mulkin komai mun sha tunawa kanmu wannan cewa komai ka gani mulkin Allah ta'ala ne har kudin da suke cikin aljihun ka mulkin Allah ta'ala ne shi yasa ma ya kafa maka dokoki akan su yace karka sha giya karka yi chata karka yi kaza karka yi kaza dan ka san cewa asalin kudin ba naka bane masu su kudin na asali shine yake kafa ma doka mun gane in kuka kuskura kai abin da yace karka yi da wannan kudin da kake jin cewa naka ne ga sanan aljihunka to kuma zai rubuta maka zanibi kuma zai kama ka da laifin kai abin da ba shi aka saka kai ba kaga yana cewa ba naka bane ce mun fahimci wannan mulkin waye mulkin Allah ta'ala ne to sannan sai tadbir tadbir shine cancanta al'amura azumin rana yanzu mun shigo dare kamar yau muka fara azumi yanzu ga shahar mun kusa kare ana magana 18 gobe wannan mun je 19 ana fara tahajjudi kamar yanzu ne zaka ji an ce a rufe tafsiri zaka ji an ce ayi sallah shikenan an shiga kuma harkokin duniya to duk cancanta wannan yanayin du'a yake yin sa Allah subhanahu wataala ne yayi dare yayi rana ya ba wannan ya hana wannan ya ba wannan lafiya ya ba wannan cuta duk Allah ubangiji ne yake to shine ubangijin sammai da kasa kuma shine ubangijin abin da ke tsakanin sammai da kasa din in kuntum muqirin inda za ku yi yaqini da sai ku bi shi ku bautata masa domin duk wanda ya yarda da tauhidi na rububiyya to lazimin sa ne sai ya yarda da tauhidi na uluhiyya la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit babu abun bautawa bisa cancanta da gaskiya sai shi yuhyi shine ke rayawa wa yumiit kuma shine ke kashewa rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwali shine ubangijin ku kuma shine ubangijin iyayenku na farko shine ubangijin iyayenku na farko a surar da take bada mun ji mushrikai suna tagayawa manzo Allah sallama cewa inna wajanna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadin cewa su sun ga iyayensu da kakanni suna kan wani addini to kuma su akan wani addini za su tafi to anan Allah ta'ala yake cewa shi Allah ubangiji wanda shine ubangijin sammai da kasa da abin da ke tsakanin su kuma shine wanda babu abun bautawa bisa cintanta da gaskiya sai shi yake kashewa yake rayawa to shine ubangijin ku kuma shine ubangijin iyayenku na farkon su ma iyaye da kakannin waye ubangijin su Allah ta'ala ne so shi din shi ya kamata a bautatawa amma duk da haka Allah ta'ala yace balhum fi shakkin al'abu amma duk da haka mutane suna cikin shakka suna cikin tantama dangane da Allah subhanahu wataala da hukuncin sa da ikon sa yal'abu na babu abin da ke gaban su in banda wasa kawai mun fahimtar nan wato ba abin da ke gaban mutane a madadin su yi yaqini su zama sun sakankance a sai suka zo da abin da ke kishiyar yaqini shine shakka mutane sai suka zama a cikin shakka yal'abuna kuma kawai suka mai da al'amarin annabta da addini ya zama kamar wasa Allah ta'ala ya kiyaye mu na
فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم
الله من جديد وارتقب تو كجراء ارتقب أنا ما نسى شين انتظر يا محمد بهؤلاء الكفار يوم تأتي السماء بدخان مبين وتو كجراء kadan tsahirtawa kafiran ku jira wata rana da sama za ta zo da bidukhanin mubin sama za ta zo da hayaki bayyananne kun ga anan da wannan ayar surar nan ta samu sunanta na ad-dukhan suratu ad-dukhan mun gane to Allah ta'ala ya ce ka jira kafiran nan har zuwa wani yini da sama za ta zo da hayaki wanda yake bayyananne to dangane da shi wannan hayaki wanda Allah ta'ala ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jira ya tsahirta wa kafirai har zuwa lokacin da sama za ta zo da dukanin mubin malamai sun faɗi maganganu har guda uku akan su akwai waɗanda suke ganin wannan hayaki ko wannan aya tana magana ne akan wani hayaki wanda zai zo daga cikin alamomin tashin alkiyama kuma suna ganin tunda zai zo ne kenan bai zo ba hayakin bai zo ba sai nan gaba ne zai zo mun fahimci wannan wato wannan hayaki idan ya zo zai kwana 40 da yini 40 zai cika sama wannan sama ta duniya wato ko ina ka shiga zaka rika ganin hayaki a ko ina kuma sai wannan hayaki yayi kwana 40 da dare 40 muminai a lokacin da dare hayakin nan zai zo zai zame musu kamar zukam zukam shine kamar mura mun fahimta zaka ce wannan mazkum ana nufin wani yana mura az-zukam shine mura to zai zama muminai za su zama a lokacin da wannan hayakin zai zo za su ji kamar suna mura mun gane ko yanzu idan hayaki ya shiga cikin yawa mutane sai ga sun yi wani abu kamar mura amma kafirai da fajirai to wannan hayakin zai rika ta shiga ta hancinansu sannan har ta kunnuwansu kowace kofa haka zai shiga idan ya shiga sai ya takura numfashinsu mun gane kusan akwai riwayoyi da suka nuna cewa in wannan hayakin ya zo to kuma duk wanda yake fajiri ma mutuwa ne da kafiri dan akwai riwayoyi da suka nuna cewa idan hayakin ya shiga ta kunne da hancin wanda bai imani ba to sai kan wannan kafirin ya zama kamar an babbake kan akuya ko tinkiya ai kowa ya san yanda kan yake komawa ko to kamar haka kan zai zama kaga duk wanda kansa ya zama haka ai tafiya nake ga tazo insha Allah to wannan su masu wannan magana suna ganin huwa min athari jahannam yawmal qiyam wannan ya nuna kamar wadanda duk za su shiga wutar jahannama to daga lokacin da wannan hayakin ya zo tun daga nan za su iya ware kansu wadanda suke da wannan maganar cewa wannan duhan din ɗaya ne daga cikin alamomin tashin alkiyama kuma bai zo ba akwai su Ali dan Abi Talib da Abdullahi dan Abbas da Ibn Umar da Abu Huraira da Zaid Ibn Ali da Al-Hasan da Ibn Abi Mulaika da sauransu wadanda sun tafi akan cewa duhan din nan da Allah ta'ala yake magana wartaqi yawma ta'ti as-sama'u bi dukanin mubin to ranar bata zo ba sai can wajen karshen duniya a lokacin hayakin zai zo mun fahimta to ya gashan nan idan hayakin nan ya zo zai lullube mutane sai mutane su rika cewa haza azabun ali lalle wannan azaba ce mai raɗaɗin gaske akwai hadisi da suke kafa hujja da shi almawardi da wasu daga da wasunsu suna kafa hujja da hadisin muslim wanda abu tufail ya rawaito daga hudhaifa ابن أسيد الجفاري يتوترنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع علينا ونهن نتذاكر النبي يا زو قرم مكما لوك تمنا تتوناوا سيا النبي صلى الله عليه وسلم يتشهد شي ما تذاكروا النبي يتشهد سو أكم يكوتي تتوناوا قالوا سيسك تشهد شي نذكر الساعة منا تتونانا القيامة ورسول صحبان النبي صلى الله عليه وسلم wannan ita ce hirarsu a mafi yawan lokuta mun gane aka zauna sai a tattauna alkiyama da sauransu wato a tattauna wani abu dai da zai ƙara bunƙasa imanin mutum kuma ko da yana ƙoƙarin shagala ma in aka tattauna abin da ya shafi alkiyama watakila zai sake dawowa mun fahimta kamar yadda nassi ya nuna mana da wuya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su hadu ba tare da ɗaya daga cikin su biyu ya karanta wa ɗaya suratul asr in dai sun hada an gaggaita assalamu alaikum assalamu alaikum to lalle ɗaya daga cikin su zai tunatar da su duka suratul asr to bale muna da yiwa kanmu nasiha Allah ta'ala ya ce wal asr innal insana lafi husr ilal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr suna yiwa kansu wannan da wuya ma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su hadu ba su tunatar da kansu wannan kuma wani lokaci ma ko da ana kasuwanci ana ta hada-hada sai kawai su ce mu dan jingine mu zo mu dan tunawa kanmu ranar alkiyama su haka suke rayuwarsu gaskiya to nan ma suna zaune suna tattaunawa sai annabi ya zo da yanzu sai yake tambaye su akan me kuke tattaunawa sai suka ce muna tattaunawa ne akan sa'a da ce alkiyama قال النبي صلى الله عليه وسلم انها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 ايات ايه القيامه ba za ta tashi ba har sai kun ga wasu alamomi guda 10 kafin alkiyama ta zo sai annabi ya ambata musu yace akwai ad-duhan kun ga yana cikin alama so wannan shine dalilin da yasa suka ce yana cikin ashraqus sa'a wannan dukan din kuma shi ake magana anan sannan bai zo ba wannan lafazin bai zo ba idan mun tattauna sauran maganganun za ku ga inda ya samu asali sannan akwai ad-dajjal shine na biyu akwai ad-dabba wata dabba da za ta fito wanda za ta yi wa kowa alama za ta ware yan wuta za ta ware yan aljanna mun gane ana ganin taguwar annabi salih ita ce za ta fito daga inda ta shiga za ta zo dukkan ta fada wa kowa alama a cewa yan aljanna alama za ta yi wa yan wuta alamatin a wannan lokacin sannan akwai tulu'i shams min magribiha akwai fitowar rana daga inda za ta fada wa nuzulu isa ibn maryam sai saukowar annabi isa alayhi salatu wassalam wa khuruji ya'juj wa ma'juj sannan da fitowar ya'juj da ma'juj sannan wa salasu kusufin sai wasu kusuf da za a yi wato wani zazzabin wata ko rana da za a yi mai tada hankali guda uku kasfun bil mashriq wa kasfun bil maghrib wa kasfun bi jazirat al arab za a samu kisfewar rana ko wata ko su duka biyu a gabashin duniya a samu wata kisfewar a yammacin duniya a samu wata kisfewar a gabas ta tsakiya ita ce jazirat al arab to wa akhiru zalika ƙarshen alamomin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace narun takhruju min al-yaman taqrudu an-nas ila mahsharihi wata wuta ce za ta fito daga yaman wannan wutar ita ta kore mutane zuwa filin alkiyama inda za a tara mutane ga baki daya to kun ga wannan hadisin ya nuna ad-dukan shine ma abu na farko ya nuna wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama so wannan ayar gurunsu suna ganin wartaqib yawma ya'ti as-sama'u yawma ta'ti as-sama'u bi duhanin mubin yaghshan nas hadha azabun alim wannan alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai hadisi da dama wanda duk sun tabbatar da ad-duhan dinnan a cikin alamomin tashin alkiyama misali akwai hadisin Hudhaifa wanda shi ma yazo da riwaya irin wannan mun gane hakanan akwai wani hadisin ma awwalu ayatin khurujad dajjal wa nuzul isa ibn maryam wa narun takhruju min qa'ri adan abyan tasuqu an-nas ila al-mahshar tabitu ma'ahum haythu batu wa taqilu ma'ahum idha qalu wa tusbihu ma'ahum idha asbahu wa tumsi ma'ahum idha amsa wannan wutar haka zata ta bin mutane da gudu kowa yana gudu kada wutar ta kama shi amma ka ce ta bin mutanen da suke rayuwa a wannan lokacin da gudu a sai ta tara mutane a gurin da za a yi tashin alkiyama to suka ce wannan shine fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukanin mubin to magana ta biyu shine wannan ad-dukan huwa ma asaba quraishan min al-ju'i bi du'a'in nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam wato akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa quraishawa mummunar addu'a suka sun gallaza shi kun ga duk tausayi irin na annabi sallallahu sai da ta kai ya yi musu mummunar addu'a yace allahumma shdud waqa'ataka ala muza waj'al alaihim sinin ka sinin yusuf ya ubangiji ka tsananta wa muza mudar wata kabila ce wanda su suke ciyar da makka da alkama da abinci mun fahimta da aka suka hada baki da makka da mudar suke gallazawa annabi sallallahu alaihi wasallam to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mummunar addu'a akan source na samun abincin sune mudar sannan yace a sanya musu wato shekarun fari irin wanda aka sanya wa mutanen annabi Yusuf alaihi salatu wassalam. To da maki alaihi salatu wassalam ya wannan addu'a hatta kana ar-rajul yara bayna as-sama'i wal ard dukanan. Sai zamana ba abinci kwata kwata. Har sai mutun ya rika ganin hayaki tsakanin sama da kasa. Riwayoyi suka nuna wato sun shiga wani yanayi na yunwa ta yadda mutun yana kusa da kai yana magana amma kawai sautin sa kake ji baka ganin sa. Saboda wannan hazahazan da yunwa. Ko kawai zai yunwa ta yunwa. Ah mutun zai ce ko gani ba na yi. Mun gane musamman kana jin yunwa ka tsugunna a lokacin da ka tashi. Sai ka ga duhu ga baki daya. Mun fahimci wannan. Sai an jima sannan kalolin su ke dawowa kadan 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 har komai ya daidaita. Wato sai ka koma ka zama black and white. Sannan daga baya kuma kalolin su dawo. To yunwa to sai da sai mutun ya rika ganin hazo ya rika ganin hayaki tsakanin sama da kasa. Abdullah dan Mas'ud yace qala wa qad kashafahu Allahu anhum. To Allah ta'ala yayi musu wannan sai suka zo suka nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a aka yaye musu. Mun gane? Don a can gaba malam zai karanta mana inna kashiful azabi qalilan. Mun gane? Kaga wannan zai nuna maka kamar waɗanda suke ganin wannan dukan din shi ake nufi a nan gurin. To in wannan ake nufi kaga ya zo ya wuce. Ko? Inda ya addu'a ce aka yi wa mutanen Makka kuma ta riga ta zo ta wuce. Imam al-Bukhari da Muslim da Tirmidhi duk sun rawaito wannan hadisi. Daga Masruq daga Abdullahi yace innama kana hadha li anna Quraishan lamma sta'sat 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam da'a alaihim bisini kasini Yusuf da suka takurawa annabi sallallahu alayhi wa sallam suka bujire masa kuma suke takulle kullen sai sun cutar da shi. Shi ko sai musu mummunar addu'a ya nemi Allah ta'ala ya jarrabe su da shekarun fari da fatara kamar yadda ya jarrabi mutanen annabi Yusuf alayhi salatu wassalam. Fa asabahum qahtun wa jahd hatta akalul izam. Sai kwa fari ya same su da kamfa da rashin amfanin gona. Aka samu fari mai wahalar gaske har sai da ta kai suna cin kasusuwa. Mun gane? Har akwai wani abinci da suke yi milham wanda da jini ake hada shi da gashin dabba shi ne ake hadawa ana cakudawa ko a dafa ko a gasa a ci. Kaga masifa ta kai masifa. To sai da ta kai suna yawo suna neman kasusuwa wanda an cinye sun riddige su ake dauka a sanya za a sarrafa su a ci saboda tsabar wahalar da suka shiga. وجعل الرجل ينظر الى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئه الدكان من الجهد. idan mutun ya kalli sama sai yaga kamar akwai wani hayaki tsakanin inda yake da sama din saboda tsanani da Quraishawa suka shiga. To shine Allah ta'ala ya saukar da fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukanin mubin yaghshan nas hadha azabun ali. To Allah ta'ala yace ya dan jinkirta musu har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai zo musu da wani hayaki wanda yake bayyananne wanda zai zo ya lullube mutane kuma har ka ji mutane suna cewa kai wannan fa azaba ce mai tsanani wannan azaba ce mai radadin gaske. To sai Abdullahi yake cewa fa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa qila ya rasulullah istasqi allaha limudhar fa innaha qad halakat. Sai suka zo suka ce ya rasulullah ka roki Allah ta'ala ya shayar da mudar domin mudar fa ta riga ta halaka. Mun gane? Shine Allah ta'ala da ya musu Annabi sallama fastaska fasuku. Annabi sallama ya addu'ar Allah ta'ala ya shayar da su ruwa kuma aka shayar da su ruwa din. To shine Allah ta'ala ya saukar da innakum a'idu dama a can zamu zo mu shi. Kamar dai yadda kaga mutanen Annabi Musa alayhi salatu wassalam waɗanda idan sun samu matsala suke zuwa su ce Annabi Musa ya roki Allah ta'ala ya yaye musu. To in an yaye musu kuma sai su koma halin da suke ciki to su ba haka mushrikan Quraishawa suka yi. Da haka da Allah ta'ala ya yaye musu kuma sai gashi sun koma. Falamma asabatuhum ar-rafahiyya adu ila halihim hina asabatuhum ar-rasahiyya da aka dan tsagaita musu kuma sai suka sake komawa halin su na da mun gane wannan shine fa halin mutane gaskiyar magana in aka shiga tsanani to a lokacin kowa zai yi ta tsitsi da yawa mutane za su koma kuma gurin Allah amma da Allah ya yayi to kuma maimakon a ci gaba da zama a gurin Allah nan Allah ya kawo manta shi ake sai a manta Allah subhanahu wataala ya shiga wani abu mun gane in kuka lura wannan al'ummar tamu ta fita daga saiti tun daga lokacin da Obasanjo ya karin albashi a lokacin aka fara samun satellite ta fara yawa a cikin al'umma a lokacin MPM suka fara karfi mun gane to tun daga nan al'umma kuma suka fara lalaci aka fara yanzu ba kama da inda zaka kama a cikin al'umma amma da al'umma ba za ga an tsattaki akalla akwai waɗanda za a faɗa su ji akalla ana jin tsoron wasu akalla wasu suna da kima akwai wanda in yayi tsawa ba wanda zai iya daga masa amma yanzu sai kaga da tije ma tsoron su yi magana suke saboda sai a samu wani wanda ba shi da kunya sai ya ci musu mutunci kuma ba abin da za a yi mun gane ko ya kafe hotonsu a wani guri ya ɗuɗɗura musu ashar za ka ga ba wanda ba a zagi shi yasa ga duk masu mutunci da dattijai sun gwammace su koma gefe ɗaya kawai su sa wa al'amarin gidan amma wanda a da ba haka al'amarin yake a da mutum ɗaya shi yake controlling unguwa guda mutum ɗaya tak shi yake controlling unguwa kuma duk hukuncin da ya yanke duka 'yan unguwar sun yarda kuma a cikin waɗannan mutanen ne aka samo doktoci da malamai da mahaddata alkur'ani da sauransu to yanzu kuma kowa ya kama gabansa yanzu waɗanda suke faɗa a ji su ne 'yan fim mun gane da 'yan ban su ne masu faɗa a ji duk abin da suka fito da shi na yayi shi za a yi a gidan daji da unguwanni kawai shi za a yi kaga duk wanda ya ce zai shiga harkar wani don ya gyara masa kuma sai kaga kawai 'yan ban da cin mutunci zagi ba abin da ake masa to wannan ba hali bane mai kyau wato kamar kafircewa ni'imar Allah ta'ala ne kuma wajibi ne al'umma su dawo daga rakiyar wannan abin da ake ciki a gaya za a yi a daidaita al'ummar al'amarin wannan al'umma dole masu mutunci a ba su mutuncinsu dole ne mu yarda cewa akwai waɗanda suna da kima a cikinmu waɗanda in sun faɗi magana lalle za mu duk wanda aka ce ba shi da wanda zai gaya masa gaskiya to ya sani gaskiya ya halaka Allah ta'ala ya kiyaye mu to wannan yasa da aka yi musu addu'a Allah ya yi musu kuma sai gashi sun koma sun ci gaba da abin da suke yi Abu Ubaida ya ce addukhan shi ne aljadab shi ne wannan tsananin da aka samu al-Qutabi ya ce summiya jadaban dukanan li yusil ard minhu hina yartafi'u minha addukhan an kirawo shi da dukan saboda ƙasar ta riga ta bushe da aka ga zafin rana ba abin da yake fitowa daga cikin ƙasar sai wani abu da yayi kama da hayaki kuma ga yungwa kaga mutum babu abin da zai gani kawai sai wannan hayaki to wannan ita ce magana ta biyu magana ta uku kuma fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukanin mubin suka ce wannan ranar da za a yi fathu makka mun gane ranar fathu makka a lokacin da ƙura ta turnike garin makka gaba ɗaya saboda an shigo da sukuwa da dawaki ƙura ta tashi ba abin da kake gani a sama sai hayaki a ran da aka yi fathu makka shine ma Allah ta'ala ya ce yakshan nas wannan ƙura da wannan hayaki zai lulluɓe mutane haza azabun alim har ma wasu a garin makka suna cewa babu shakka wannan azaba ce mai radadi mun gane to kaga kenan wannan ayar dama muna da abin da muka faɗa na ka'ida da malami suka bayar dangane da hadisi idan aka samu aya ta zama tana da ihtimalat sama da ɗaya har zuwa uku in dai ɗaya bai ci karo da ɗaya ba to duka sai a tattara su a ce duk ma'anar ayar ce mun gane kun ga waɗannan guda ukun da muka ambata ba wanda ya ci karo da kowanne saboda aka fartake in ka ji wani ya ce Allah ta'ala ya ce fartake biyo wata tisaba bi dukalin mubin yana nufin fatuhu makka ne daidai mun gane in ka ji wani ya fassara ya ce a ana nufin alamomin tashar kiyama shi ba daidai mun gane in ka ji wani ya fassara ya ce yunwa ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a ta same su shi ma daidai saboda maganar Allah ta'ala faɗi gare ki mun fahimci wannan abinda muka fara daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana mai mai
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا يا رحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Thank you.